بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جمعة أكو جوات رمضان هجرة من جمع الله صلى الله عليه وسلم شكرا دور الحليق دور ثلاثين دهدو إن شاء الله تعالى زام الشكوى لكراتو كما ريد داك سابا أتكين سورة النساء من سيا آيوي آية تتريد قوم شاء أكو زام تاشي آية تتريد قوم شاء أكو وإنسا آيوي الله تبارك وتعالى يا بينا نبيو ما تكاو لكما هني ga mutun ya aikata laifi kuma yazo yana so ya shafa wani ko ya tsora wani alhakin wannan laifin. Sannan Allah tabaraka wataala yayi hani akan tsayawa a jajirce ana bada kariya ga mutum mara gaskiya bisa aikin sa na rashin gaskiya. Sannan Allah tabaraka wataala ya tabbatar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin falalar da ya mata ta yadda ya sanar da shi abin da bai sani ba. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta aikin da Banu Ubayr suka nemi su yi na dan uwansu yayi laifi kuma sannan suna so su kare laifi ne, da kuma manufarsu ta zuwa su yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sa shi ya faɗi abin da ba haka yake ba. Sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya koma sake tarbiyyantar da mutane akan tsari na zamantakewa da kuma zamansu da kuma yadda ya kamata su kula da harkinsu. Shine cikin ayoyin da zamu karanta ko ayar da za a karanta a yanzu. Sai Allah yake bayani da khaira.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ghayra fi kathirin min najwahum illa أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء
الله تبارك وتعالى يتي لا خير في كثير من نجواه باب الخير سكن ما في يوم غانا ورد متاني سكي إلا من أمر بصدقة ما لما تفسير سكتي لا خير في كثير من نجواه باب الخير سكن يور غانا ورد متاني سكي إلا سيدي إن كلام صدقين مغنى تشغى السياح سكى حدثي كوكما صلاة ومن زوء الله صلى الله عليه وسلم كوكما الأمر بالمعروف سنى وأذن يكون فيها جمتا نسوى أي كذا كو أبر كذا شسا أكركش ونن لا خير في كثير من نجواه ما لم يسكت أنه صلى الله عليه وسلم يا بيّن السيوى باب وني أبو na kalma da dan adam zai face ya kasance alaihi, wato ya tau nauyi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala, sai dai illa zikrullah, sai dai in ambaton Allah ne fa huwa lahu, to wannan shine zai samu lada. Amma duk wata magana da mutum zai yi wanda babu maslaha a cikinta, babu jara a cikinta, ko babu umarni da alkhairi da kuma hani da munanan abu, kawai maganganu ne na surutai wanda suka shafi ko cin naman wani, ko annan limanci, ko kulla abin da ba alkhairi ba, ko kuma tsara ta da zaune tsaye, ko kuma nufin cutar da wani a shirya ana maganganu, ko kuma yadda za a danne haƙƙoƙin wasu mutane, ko kuma zama kawai na hirar barkatai tare da taimakon shedan, wannan duka gaba ɗaya babu alkhairi a kansu, kuma Allah zai sakankawa mutane da mummunan sakamako a dalilin abin da suka yi. Abin da kawai mutum zai faɗa ya zamanto ya samu tsira, ya samu lada, shi ne ambaton Allah tabaraka wa ta'ala, ko kuma al'amru bil ma'ruf, ko kuma ya zamanto yana magana ne cikin abin da zai zama maslaha. Kamar misali magana tsakaninka da wani wanda ta haɗa ku, ko ku yi sallama wa juna, sannan ku yi wasu maganganu muhimmai wanda suka shafi rayuwarku, ko da suka shafi wani abin da kuka sa a gaba muhimmi. Babu cin naman wani, babu zaluncin wani, babu annan limanci cikin magana ɗin. A'a, magana ce kawai kai tsaye abin da ya shafi rayuwarku. Wannan in dai ba irin wa'innan ba, to la khaira fi kathirin min najwa, babu alkhairi cikin mafi yawan haɗuwar mutane su tattauna. Da wannan malamai suka kama suka koma gidaje kawai, in dai ba gurin da za su ilqa'in darasi ba, ba gurin da za su yi magana kawai su ji ba wacce take akwai maslaha ba, to suna cikin gida suna zaune. A cikin gidan ma maganganun da za su yi a kirje suke tsakaninsu da iyalansu, in dai ba karantar da alqur'ani ba ko wani abu. Yasa ake samu a cikin magabata mutum zai tafi kasuwa amma ya ƙi daga iya maganar da zai yi, domin ya san abin da zai sayo, ya san abin da zai sayar, don haka ga iya kalmomin da zai yi kawai wajen sayan waɗannan abubuwan, ko wajen sai da abin da yake so ya sayar. Duk wani abu da za ka yi masa magana shiru kawai zai yi. Har yanzu akwai masu irin wannan ɗabi'u ɗin wanda in ka zo kana masa magana shiru kawai zai yi. Kai baƙo ne ka zo gunsa, zai girmama ka ya zaunar da kai. In ka zo da tambayoyi ne bismillah, in kuma ka zo da wata matsala ce ta addini zai saurare ka kuma yi ma bayani. Amma tsakanin wannan kana zaune yana zaune, yana ambaton Allah kawai kana zaune a guri, in ka gaji sai bismillah ya kace sai an jima. Za baka saba zama ana zikiri ba, baka saba zama ana ambaton Allah ba. Mutum kawai ya saba ya zauna su ya nema rujiya a haina zoma da kafe ne, saboda ka san irin yadda za ka mutu raji, ka san yadda za ka yi kaza, ka san yadda za ka faɗi kaza, an ce kaza, kuɗi kaza ma an ce kuku ka ci. Saboda haka kuma an kawo wani kuɗi yadda baka san da shi ba, shi ne na zo na maka bayani, domin kar a raba baka sani ba, ya kamata ka sani kuɗin kuma gurin wane a ciki ke nan magana. To wannan hayaniya ce gaba ɗaya, gurur ne kawai na kenan, ba shi ne aka zo yi duniya ba, ba kuma shi ake so a zauna a ɓata lokaci a kansa ba. ‘Yan gulma su ɗebo su kai wa mutum, shi kuma ya hau ya haura, shi kenan ya taso maganganunsa kawai akan abin da suka gaya masa, akan su zai ginu, akan su zai magana. Wannan ba ka'ida ba ce ta addini. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce la khaira fi kathirin min najwahum, babu alkhairi cikin mafi yawan tattaunawar mutane, a zauna a nan a yi magana, a zauna a can a tashi, majalisu na zama da benci da itatuwa da ake zama a kansu, mafi yawa babu alkhairi cikin zama. Domin za ka ga an zauna ne kawai babu abin da ake yi, na farko ba za ka ji karanta alqur'ani a gurin ba, ba za ka ji salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin ba, ba za ka ji umarni da kyakkyawan aiki ba, sai dai kawai wanda duk ya wuce bai fi ƙarfin a yi maganarsa ba. In mutum ya wuce da wata a ɗan mashin ɗinsa a ce wani ya yi mashin, yaushe ya yi mashin, a ina ya samu kuɗi, ba kwanan nan aka ba shi appointment ba, to me kai ka arziki ya ce ma yana cikin appointment ne. Arzikin da Allah yake ba wa wani aka ce maka a cikin salari yake, arzikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaga aka ce maka sai yana aiki a guri kaza sannan ya samu wannan arziki kawai a hannun Allah yake. In ya ba wa mutum ba ya da kariya ne, to wai sai ka zauna bakin titi kana ganin sa kana magana. In wannan ya wuce da mota a ce kaza ne, in wancan ya wuce da keke, kuma inda zai dawo kafa kuma har yanzu nan ma sai an yi magana, ce ya dawo kafa ne, ya aka yi ya dawo kafa, ba an ce an bashi kaza ba kuma ba an ce an samu kaza ba ya muka ganshi yana yawo da kanka inda kana gida ba za ka ganshi inda kana masallaci ba za ka ganshi ba inda kana gurin al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ba za ka ga irin wannan abubuwa don haka la khaira fi kathirin min najwahu mafi yawan majalisu da ake zama a bakin titi wallahi babu alkhairi cikin mafi yawan su babu alkhairi za a zauna ne ana faɗin abun da zai jawo saƙo zai jawo laifi a kan mutane za ka mutane su mai da hankali ƙasashen da suka ci gaba hatta a duniyance ba za ka ga majalisu ba yanzu ka zagaya turai kana ga cikin wannan majalisu ka ga kawai sun zauna a bakin titi suna kawai ana ta magana kowa yana gidansa kuma gidan ma a rufe sannan ka je ƙasashen musulmai wanda suka yi zurfi cikin neman ci gaban duniya su da lahiransu yanzu in ka je saudiya ina za ka ga mutane a tattare a gunan kowa na cikin gida gidan kuma a rufe abun da ya dame shi a cikin gidansa shi yake yi da shi da iyalansa da shi da wasu abubuwansa in mutum ya fito kuma sai masallaci ko ya fito sai gurin sana'a ko ya fito sai karantarwa kai in ka zaga za ka ga hatta sai da kayan masu sai shaguna za ka samu suna daga ciki ne ba fitowa waje ake yi sannan wancan mutumin ya mai da bakin shagon wani nan ne majalisa duk mutane a gurin sai a zo a taru matasa wanda ya kamata su yi wa addinin musulunci aiki su amfani kansu su yi wani abu na alkhairi wanda zai gina musulunci ko kuma wani tunani a yi amfani da basira wajen kera addinin musulunci da ciyar da shi gaba sai a zo kawai a zauna ana ta surutu in mace ma ta wuce a ce wancan yar gidan waye in wannan ya wuce a ce wancan shi wane ne in wani ya dawo a ce wancan shi mene ne duk labarin mutane na gari gaba ɗaya an san shi wane ya ci gaba wane ya samu wane ya rasa an kai wa wane an karɓo a gurin wane an sauke wane an tsora wane duk a gurin za ka ji labari wannan babu alkhairi cikin haka la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi cikin mafi yawan abin da mutane suke zama suna tattaunawa illa man amara bi sadaqa sai wanda ya umarni da sadaka idan mutum aka zo aka zauna a majalisa a ce to yanzu me muka tanada wajen bana gashi Ramadan ya zo mu zauna a guri kaza mu tattauna su wane marayu ne da me za a hada don a yi musu kayan sallah yara ne kanana wane ne ya rasu ya bar su yanzu me za a tattauna don a yi musu kayan sallah in irin wannan majalisar ne da za a tattauna irin wannan abubuwan akwai alkhairi a ciki haka Allah tabaraka wataala ya faɗa illa man amara bi sadaqah ko kuma wane yanzu azumi ya zo dama kafin ma azumi ya zo an san cewa gidansa da kire ke tallafawa sai ya fita tukunna yake samo abin da za a yi za ka mu dau za a iya hada wani abu a cikin tunda karshen wata ya zo don a tanada masa abincin sati daya ko abincin kwana uku ko kuma ya ci wani abinci mai daɗi in wannan ne aka tattauna za a yi wannan akwai alkhairi amma mafi yawa sai ka samu ba haka bane amma in dai haka ne to akwai alkhairi cikin irin wannan zama shine illa man amara bi sadaqati au ma'ruf ko kuma kyakkyawan duk abun da aka tabbatar cewa kyakkyawa ne yana iya taimakon al'umma wajen ci gaban su duniya su da lahirar su wannan shi ma ma'ruf duk abun da al'umma ta yanke cewa ma'ruf ne wannan ma'ruf don haka illa man amara bi sadaqatin au ma'ruf ko wanda suka zauna suna tattaunawa cewa yanzu yaya zamu yi ga hanya kaza ba a iya binta saboda in an yi ruwan sama ruwan da suke wucewa ta wannan anguwa din suna shan wahala to mu je mu yi aikin gayya mana da karfin mu gobe mu ba mu da kudin da zamu ba mu da kudi Allah tabaraka wataala ya sani amma Allah ya hore mana karfin zamu iya ɗebo yashi ko wani abu ko ƙasa ko makamantan haka mu cike wannan gurin in tattaunawar irin wannan ce na ba akwai alkhairi saboda tana tattaunawa ne akan ma'ruf tana so ta yi wani sadaka a imatatul adha anil tariq sadaka kauda cuta akan hanya ko wani abu da zai cutar da mutane hanya akan hanya wannan shi ma sadaka ne to sai kuka zauna kuna tattauna yadda za a yi a kauda wannan abu ko kuma yadda za a yi a gyara yadda mutane za su ji daɗin wucewa wannan alkhairi ne Allah tabaraka wataala ya ce in dai irin wannan ne aka zauna ake hira akan sa wannan ya halatta kuma sannan akwai lada cikin haka aw islahin bainan nas ko kuma gyara tsakanin mutane waɗanda suka bata malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ƙarya ya halatta a gurare guda uku ƙarya wacce suke ba tsantsan a yi ta ƙarya ba wato hikima har a shigar da abin da ba haka ba ne wannan ya halatta in dai a gurare guda uku ne wajen islahi bainal las yana ciki ko wajen mutum tsakaninsa da mata matarsa yana so ya daidaita auren da yake tsakaninsu ko kuma watakila shine yayi mata kuskure idan shine yayi mata kuskure sai ya gano cewa lallai abun zai kawo matsala to sai zo ya shiryo mata wani dan abu na bayani wanda daga ƙarshe zai koyi da za su yi warware yawa to wannan ya halatta haka kuma al-islah bainan nas idan za a yi islahi tsakanin mutane wane da wane ba sa magana to sai aka shiryo wani abu a ce eh lallai wane ya zo har gona ya tabbatar mun da nadama akan abun da yake yi sai sai yake in zo in gaya maka alhali kuma bai zo ya gaya masa ba sai kirkiro hakan sai dai gaya wa abokin kusuma sai kuma ya tashi da sauri sai ta gurin wancan ne ya ce ka amma da ka san abun da yake tsakaninka da wani irin ambatonka na alkhairi da yayi sannan kuma ya ce kaza da kaza to kaga da sun zo a hanya sai kaga wannan ya ji kunyan wannan wannan ya ji kunyan wannan sai su sallama wa juna to wannan dalilin ka ne amma kirkiro wa kai kawai ka zo ka fara irin wannan abun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da halaccin haka saboda haka shine al-islah bainan nas to in aka zauna ana miki ana tattaunawa don kawai ya za a yi mu gyara suwa ne to wanda akwai alkhairi a amma misali mutane su zauna suna tattaunawa ya za su yi su bata suwa ne ko kuma kawai a zauna ana ta ai ka bari kawai dama bangare kaza su suna da matsala kaza yanzu za mu san yadda za mu yi da su yanda za ka yi da su kawai wani sai fa hatta mutanen da suke haɗe akan addini wasu sun yi nufin bata su daga mutane ne kansu a haɗe akan addini wasu sai a samu tsirari saboda kawai biyan bukata ta su ta duniya da sha'awar duniya da ganin cewa in ba waɗancan ɗin sun wargaje ba a tunaninsu kamar yadda shaitan ya raya musu ba za su samu cimma biyan bukata ba alhali kuma yawanci rashin godiyan Allah ne ke kawo irin wannan tunani da kuma rashin tuna girman Allah tabaraka wata'ala da rashin tsoron haɗuwa a gaban Allah tabaraka wata'ala da mutum ya san abin da zai haifar na wargaza al'umma to da ya zaɓi dukkan wani kaskanci a duniya ya bar al'umma su zauna a hali annabi sallallahu annabi Musa alaihi salam annabi Harun tsoron kar ya raba al'umma biyu yasa ya haƙura suna yin shirka bautan gunki ba suke yi suna bautar gunki maimakon bautar Allah tabaraka wata'ala amma lokacin da annabi Musa ya dawo ya ji haushi ana bautawa gunki maimakon bautar Allah ya ce ya bana umma la ta ku biri ya ce lokacin da ya kama hannunsa abin da ya kama goshinsa ya kama abunan gemunsa yana girgiza shi yana cewa ma mana'aka iz ra'aytahu dallu alla tattabi'a afa asaita amri qala ya bana umma la ta ku biri ya ce wala dira'i inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il walam tarqub qawli domin da zaran ya ce musu yanzu abin da za a yi shine bautar Allah shi yana ganin jahilci ne da su zuwa ga wannan to in ya zo ya matsa hannu to wasu za su bi shi wasu kuma za su kidin sa to wannan wanda suka kidin sa to ko da Annabi Musa ya dawo alaihi salam to watakila su kan za su kangare ne su ci gaba da tafiya to tsoron kar ya raba su sai ya haƙura yana gani ana shirka amma yau sai ka ga wani kawai ko wasu mutane sun tsaya sai sun raba kan al'umma sun raba su gaba daya wannan su yi nan wannan su yi nan ya fi alkhairi a gurin su a tunanin su a maimakon a ce suna haɗe babu yadda za a yi a ce haɗuwa tana daidai da rabuwa haɗuwa sunanta haɗuwa kuma shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da mutane a kai amma duk wanda ka kai zai koma gefe ya zaburar da mutane ya tuno musu baya ya gaya musu wani muni wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kabilun Aus da Khazraj suka sha imani a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ba sa ga mace duk lokacin da aka ce ga kabilan dan kabilan Aus ga dan kabilan Khazraj to da zaran sun zo wurin ga kowa yana hararan kowa ne kuma kowa yakan wuce ne takwabin sa yana yarki to da ko wannan din zai wani wargi ya kai masa wancan ma in yi wargi zai kai masa haka suke amma Allah tabaraka wata'ala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya daidaita tsakanin saboda shiriya da ya zo da shi suka jefar da takobi suka daina faɗa da juna suka zama ba ƴan ta'adda ba suka zama mutanen kirki mutanen kwarai masu son juna masu son musulunci wani da ya gansu daga cikin munafukai ya ce kai ya gansu suna zaune suna ambaton Allah suna magana a tsakaninsu sun taso daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai ko haka ne Muhammad ya ci nasara akan mu. Yanzu ƴan kabilun Aus da Khazraj ne suke magana suna tattauna da juna har suna fara'a. Sai ce to sai na bashi tsakanin su. Sai yazo kawai yana cewa kai wane ba kai ne da kai aka hada kai ko ka kashe baban wane lokaci kaza ba kana cikin kabilan Aus kai kuma kana cikin kabilan Khazraj lokaci kaza kakanninku ina suke rana kaza ga wata kaza kuka yi kaza kuka yi kawai shikenan sai rinka zaburar da wa'innan mutanen sai suka rinka tuna ashe yanzu haka ne kai ne ma da kai aka hada kai aka kashe babana warin haka aka yi fa sai wannan ma yana tunanin haka sai wannan ma yana tunanin haka kawai sai jikin ce su madaukar rawa sai suka fita a guje sai wannan ya dauko takobi wancan ma suka dauko takobi bangaren can suka bangare bangaren can suka bangare sai mu labari ya ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaya aka ce masa ga abin da ya faru sai munafiki ya zo ya zaburar da tsohuwar gaba ya tuna musu saboda haka maza maza a zo ga abin da ake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yace cewa wa ana baina azhurikum ina nan a raye a tsakaninku yanzu za a yi haka yanzu kun manta da Allah tabaraka wa ta'ala ban same ku kuna cikin bata ba Allah ya shiryar da ku dalili na shin ba ku ne na same ku cikin talauci da gaba da juna da kyaman juna ba Allah ya shiryar da ku ba zama 'yan uwan juna suka ce haka ne ya rasulullah yace yanzu ina nan a tsakanin naku za ku zo ana fata ku saboda maganganu na miyagun mutane makiya addinin Allah lokacin jikinsu ya laushi takobi ya rinka kukucewa yana faduwa daga hannunsu saboda sun ji magana ta imani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah tabaraka wataala ya saukar da aya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha Allah madaukakin sarki yace tina musu baya cewa ku tina da kuna gaba da juna amma yanzu ga ku sun zama daidai to al-islah bainan nas in za a zauna a yi nishin don a ce yaya za mu gyara karwa ne da wani su sake yin fada karwa ne da wani su bangare a'a su zauna su ci gaba daidai duk abin da za a yi kuma irin wannan yana faruwa ne a lokacin da mafiya yawa aka ba wa masu gaskiya haƙuri aka ba wa masu kuskure haƙuri kowane mutum a ba shi cewa eh lallai abin da yake kai ko dai gaskiya ne a ce mutum yana kan gaskiya amma ya yi haƙuri ko kuma kuskure ne ya gane cewa yana kan kuskure saboda hujjoji da aka masa bayani amma ya yi haƙuri amma a dawo a haɗe domin haɗewa shine alkai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai yawanci idan suna dawowa daga yaƙi in sun zo sun sauke zango yakan ce kar ku yadda ku rabu kar in ga mutum shi kadai ya zauna shi kadai saboda zuciyarsa za ta raya masa wani abu in ya zauna shi kadai ku haɗe junanku goma goma ko tara tara ko goma sha ɗaya ko makamancin haka gurub gurub nake so na ganku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke rayar da sahabbai in za a ci abinci su haɗu gurub gurub mu kuma da aka zo sai aka ce mana ai take away wato ka dauka kai kadai ka tafi kai kadai ka je gidan sai ka zauna ko ba haka ba ba a taruwa a ci bayan mun zo walima mun zo walima muna ce dan uwan mu murna amma idan ka gana hango dan abin da yake hannunka sai ka juya dama abun sai ka sashi a hanji kuma in ba sa aka yi saboda kar in gani sosai amma da akwai cewa aka yi mutum goma ku je can mutum goma ku je can mutum goma ku je can aka zauna ana cin abinci duka da ana tattauna addinin musulunci ana jin daɗi ana ganawa da juna ƴan uwantaka tana karuwa sai turawa suka ce a'a da zamani sai aka ce a'a ku yi take away wannan ya dauna sai koma cin jebe in ya ga wani ya zo saburi ya tsara gaba ya koma cin jebe sai magana ta ga dan wanzu na take away wai ko ba haka wallahi kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake a zauna guri ku haɗe guri guda kar wani ya koma je kar ka zauna kai kadai ku taru jama'a jama'a in kuma bi jama'a jama'a haka in an zo tafiya sai ta ce bi jama'a jama'a in tafiya sai tafiya aka fara yin ta sai ta a tsaya na baya su zo su haɗu da na gaba sai an haɗu gungu guda haka ake tafiya to da abokan gaba za su yi tsoron ku amma sai ga yau an wayi gari wa'ansu sun tafiye sun bankara mutane wannan su yi nan wannan su yi nan wasu ya zuri saboda mai saboda maslahar rayuwar duniya domin in mutum ya zai rama bayani a kan rabuwan wane da wane in ka taurari bayani su suka ji gaba ɗaya 90% gaba ɗaya harkar rayuwar duniya ce babu wani dalili na cewa saboda an ce wa manzon Allah mahaukaci don haka ba za mu taɓa zama tare da su ba Allah ya kiyaye ba za mu taɓa zama da su ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sun ce kaza ba za mu zauna da su ba saboda ga ayan alkur'ani ta ce kaza an ce kaza wannan ba daidai ba biyayya ga wannan ba haɗuwa ga wannan amma sai ka ji kawai ana cewa abu kaza sai wani yayi kaza sai a wannan babu wani tsari don ka al'umma mu ji tsoron Allah a jawo a gyara a haɗe shi ne mafi alkhairi haɗuwa tsakanin al'umma su zamanto al'umma guda masu bautar Allah masu kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala cikin bauta wannan shi yake alkhairi rabuwa babu alkhairi ko kaɗan a cikinta wanda duk ya tsaya ya yi mitin ya tattauna ya kashe dare don kawai a raba mutane wallahi ba zai iya ɗaukan wannan nauyin ba ranar tashin alƙiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbai bishiya wannan ke cike tsakanin sahabi da sahabiyyarsa in kun haɗu ku sake yin sallama da juna. Ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah saboda me saboda a sake samun aminci a tsakanin ku. Saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin irin haɗuwa ya tarbiyyantar da sahabbai yake nuna musu islami tsakanin su lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai abuna Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu yace masa ya rasulullah zo ka ci abinci a gidana lokacin da aka zo za a tafi yaki runduna mutum dubu mutane dubu sun zo ba abinci ga yunwa ga kishiwa ga yanayi babu halin da za a cimma abunan da ake so saboda kowa ba kuɗi sannan ba abinci babu jini isheshe hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cikin yunwa a wannan rana duk sahabbai yawanci suna cikin yunwa kowa sun kaga fuskanta ka san cewa yana cikin yunwa kuma za a ciki ne a tayi abokan gaba Jabir ibn Abdullah ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yunwa a fuskarsa sai ya zo gurin sa sai ya zo gida ya ce kai akwai wani abu na abinci a gidanka matarsa ta ce babu wani abu na abinci sai dai ina cina akwai wani sauran guntun naman dan ragon da aka abun nan yace gaskiya a dafa shi yanzu nan tsora shi akan mutum gaba ɗayansa zan kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kar ki bashi wannan abinci manzon Allah ya ci ya koshi sai mutum ya kin haka shi ma ba zai ci ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah akwai abinci a gidana ummu Abdullah ta dafa ina so ka ci wannan abincin kafin mutum ya kin ya ce to shi kenan in ta kare ka gaya mu ya koma gida ya duba ta ce ya kare sai ta amma ka ce mata kar a sauke tukunyar akan abunan jirkin akan murhu a bar shi yana kai aka bar shi yana kai ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kare sai ta ayi shela a cikin jama'a Jabir ibn Abdullah yana gayyatar mu gidansa mu je mu ci abinci zuwa ba dan wani abinci ne wanda shi ma ya ce ba zai ci ba ita ma ya ce kanta amma shi gashi nan a zo a yi shela su kuma mutum dubu ne ya ce duk gaba ɗaya a yi shela duk su taho yanzu nan a cikin gidan Jabir ibn Abdullah ya ce a je a ci abinci sai Jabir ibn Abdullah hankalin sai ta yace gangaro a guje guri matiza ya ce ina tsammanin ban ji manzo Allah bai ji abin da na faɗa ba na ce masa ya zo ya ci abinci shi kuma yanzu ya ce mana wai gaba ɗaya wai jama'a a zo a ci abinci yanzu ya za a yi ce amma manzo Allah Allah ba zai kunya ta shi ba ko da ka ji ina ganin kawai tunda shi ne ya faɗa ta ba shi suka taso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Jabir suna gaba radiyallahu ta'ala anhu aka iso gidan Jabir ibn Abdullah yace duk kowa ya tsaya a guri yace in mun izini in shiga yace ga yawa matar ta kauce ta bar gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan yace ka ce mutum 100 su shigo mutum 100 suka shigo ya rinka diba da hannunsa yana zubawa akan tire yana cewa kai wa mutum 100 dinan 10 10 mutum 10 su kewaye tire guda mutum 10 su kewaye tire guda mutum 10 su kewaye tire guda tire 10 kenan mutum 100 in sun gama ci sun koshi ka bani labari mutane 100 suka shigo suka rinka cin abinci suka rinka cin abinci sai da kowa ya koshi ya rasa inda zai sa abinci yadda to ka sake cewa mutum 100 su shigo wanda mutum 100 su fita wasu mutum 100 suka sake shigowa wanda mutum 100 suka fita su ma suka ci abinci sai da suka koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan dawa bai ba a bakin sa a lokacin aka ci mutum 100 suka ci wasu 100 ma suka zo sai da aka yi haka sau 10 shine mutum nawa mutum dubu sun kare kenan sun ci abinci yace akwai sauran wanda ba su ci abinci ba aka ce a sun koshi gaba ɗaya aka ce eh yace to duk fakiran Madina a zo a duba a kai musu duk wani gida na fakirai da suke jin yunwa da musulmai da wanda ba musulmai duk a kai musu abinci wannan ne yake nunawa yana nuna mutane su haɗe haɗin kai idan suka haɗu za su samu farala daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala za su samu alfarma kuma in sun haɗe samu jagoranci na kwarai wanda ba sa fadayin abun hannu ba sa fadayin abun da mutane suka tara ba sa fadayin duniya suna fadayin lahira ne kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
bai dantsana da ya tsatsa wannan abincin ba sai da ya ciyar da mutanen Madina gaba daya yace akwai wani gida a Madina wanda yake gini ma aka ce babu sannan tukuna manzo Allah yace to ni ma bari in ci yanzu sai an samu jagoran cikin wannan wanda talakawan sune aran jagorori sannan suna tunanin yanda za su sannan a hada kai a zamantu al'umma guda masu imani masu hakuri masu son juna sune al-islam bainan nan to in meeting za a yi don samar da irin wannan al'umma din ne to wannan meeting din ya halarci shine mutane su zauna suna tattaunawa ya za a yi tsakanin su wane suka samu sabani a jara tsakanin su irin wannan meeting din ya halarci a yi shi shine au islamin bainan nan Allah ce wa man yaf'al zalika wanda duk ya aikata haka wa'ina abubuwan da aka kirga wanda suke na alkhairi din ya aikata islami bainan nas ko yayi umarni da sadaka ko yayi umarni da ma'ruf wanda duk yayi haka ibadi wa amrullah yana neman yardar Allah ma'ana yayi haka ma da ikhlasi yana da niyya mai kyau cewa Allah tabaraka wataala kawai yake nufi cikin abin da yake fada ko yake aikatawa to in dai mutum ne haka Allah ya fa saufa nufi ajran azima wanda duk yayi wannan lalle ya sannu za mu ba shi lada mai girma shine gidan aljanna in jima da manta Allah tabaraka wataala ya samu cikin ta Allah ce wa man yashaqiqir rasula amma wanda duk ya koma gefe ya bar manzon Allah a gefe sallallahu alaihi wasallam in ka duba malaman tafsiri kamar ibnu kathir yake cewa wa man kana fi shakkin war rasul fi shakkin wanda ya koma gefe ya bar manzon Allah a gefe shine wa man yashaqiqir rasula wanda duk ya zaci ya koma gefe ga inda sunna take nan kuma shi kuma ya zaci ya koma gefe daban ba inda sunnan take abi ba min ba ai ma ta bayyana da kullu guda bayan alhali shiriya ta bayyana gare shi cewa riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ake bukata kuma shine hanyar tsira duniya da lahira wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin sannan kuma ya zaci ya bi tafarkin da ba tafarkin mu'minai ba malaman tafsiri suka ce abinda yake nufi anan kamar Sheikh Muhammad Al-Amin Shankibi rahimahullahu ta'ala wanda yake bayyana a cikin littafin sa yace wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kamar misali Allah ya wabbaha maganin fadin sa cewa wa man yashaqiqi ar-rasula kenan wanda duk ya zaci yana gefe manzon Allah kuma yana gefe shine sai Allah ya bayyana a cikin shine wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya zaci ya bi tafarkin da ba tafarkin mu'minai ba domin tafarkin mu'minai shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda rabuwa ta kai rabuwa al'umma suka ce ga abin da suke so ko suka faɗi abin da suke fada babu abin da ya kai ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk lokacin da yanayi ya kai yanayi abin da ake so ka koma gare shi shine ka koma ga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake magana a hadisin firaq yake cewa firqa annajiya sune waɗanda kawai ma ana alaihi yawma wa ashabi ila yawmil qiyama abunda ni nake kanta ni da sahabbaina au kama qala sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar tashin alqiyama abunda manzo yake kai ba a iya ganewa sai an karanta alqur'ani ba a iya ganewa sai an karanta sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba a iya ganewa sai an karanta littafai masu ingantaccen tarihi nan ne za a gane ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza kuma yace a barka ba ga irin taka tsantsan da yayi a duniya ya nisanci duniya don neman gina lahira tare da cewa Allah ya bashi ya jefa ya tabi ya san cewa duniya da lahira shine shugaban mutanen kwarai wanda duk ya zaci ya bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gefe ya bar manzon Allah a gefe sallallahu alaihi wasallam ya zaci ya bar tafarkin mu'minai wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai wanda suka tsaya sau da kaba suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin yadda Sa'id ibn Amir al-Jumahi rahimahullahu ta'ala yake fadi lokacin da suka zo suka samu Khabbab sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ga wasu jama'a na mun musulunta muna so ka ba mu wani mutum wanda zai karantar da mu addinin musulunci yayi mana wa'azi ko da na tsawon wasu lokuta ne sai ya dawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to Khabbab shi ya dace da wannan aiki don haka aka ba su Khabbab ya je karantar da su alqur'ani ya karantar da su addini ashe waɗannan mutanen kafirai ne suka aiko su kuma ba musulman kwarai bane suka tafi da shi suna tafiya da shi a hanya sun zo wani kwari da suka ce masa ka bar addinin Muhammad ko kuma mu kashe ka yace a shi bai bar addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce za mu kashe ka yace bismillah ai dama ko na ko ya ake zan mutu to da ka idan zan mutu a dalilin wannan ni ina shirye da haka sai suka ce kai sai suka zo azabtar da shi suka bashi wahala sosai lokacin Sa'id ibn Amir al-Jumahi bai musulunta ba yana cikin su lokacin da ya ga irin yanda wannan Khabbab ya jajirce to sai hankalin sai fara tashi tun suna yi tare da shi sai dawo gefe ya zama baya iya shiga cikin abin da suke aikatawa sai suka ce bari su nuna wannan har sai sun ga cewa ya bar musulunci aka ce a yanki yatsarsa cikin yatsu biyar da yake da su a rinka yankansu ɗaya bayan ɗaya sai a yanki yatsarsa da wuka sai a ce masa za ka bar Muhammad ya ce a ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a koma ɗaya yatsar a yanke ka sannan aka dawo gaba na wuyan hannu sannan aka dawo gaba na hannu aka zo aka dawo kunnen sa lokacin da ya ga tafiya ta yi tafiya sai ya ce musu law tashrukuni an usalli rak'ataini ahabbu ilayya qabla an amuta da za ku bani ku mun izini in yi sallah raka'a biyu suka fi soyuwa gare ni kafin na haɗu da Allah suka ce mun barka yaje yayi taimama ya tsaya yana sallah Sa'id ibn Amir al-Jumahi yana kallon sa sai da suka ga kaman zai mutu suka ce to yanzu za mu kyale ka mu maka magani mu barka ka koma gida cikin mutanenka da iyalanka amma ka yadda a ɗauko Muhammad a yi masa wannan azabtarwa din a madadinka ya ce wallahi ban yadda kaya ta soki kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madadin rayuwa ta gaba ɗayan a kan a ce an soki manzon Allah da kaya ni in rayu wanda a ce an ɗau rayuwa ta gaba ɗaya kaya ta tsira wato kafar manzon Allah ta tsira daga takun kaya sallallahu alaihi wasallam lokacin Sa'id ibn Amir al-Jumahi yake cewa إن هذا الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو رجل مؤيد من السماء يتي والله ونم تني محمد وجه صحبان فسكي صنف إلو ونن سوئي والله با متني وان دي عيكو كانت با الله ني عيكوش با ينسون جمع كشي خباب تشيكم يتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كوتي يدو يدو يتي نابركم shi kuma ya dawo gurin waɗannan mutane a ya dawo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na gaskiya waɗannan su ne mu'minai waɗanda suka riƙe tafarkin Allah Sa'id ibn Amir al-Jumahi wannan Sa'id ibn Amir wanda yake kallon abin da aka yi wa Khabbab har ya sa ya musulunta lokacin Umar radiyallahu ta'ala anhu an tura shi gwamna ya zama shine gwamna a kasar Hind ma'ana Kufa ma'ana kusan kasar Iraq kenan a yanzu lokacin da aka tura shi gwamna a wannan wuri ya zauna yana gwamna amma akan samu wata rana yakan yana zaune kawai sai aga ya faɗi kimanmi sun ɗauka farfaɗiya yake sai suna ganin yaya gwamna kuma yana farfaɗiya saboda haka suke ganin wannan in amirul mu'minin ne ya zo za a gaya masa sannan yakan ware wata rana baya fitowa me yasa baya fitowa ba su sani ba yakan yi latti ne ba zai fito ba sai can yamma sannan yakan abuna sannan yakan zama daga cikin talakawa ma'ana gidansa ba a cin abinci a kushi Umar radiyallahu ta'ala lokacin da mutanen Hind suka zo ya ce musu ku lissafa mun talakawan garin lokacin da suka karbi takarda da tawada suna rubutawa farkon wanda aka fara rubuta sunansa shine Sa'id ibn Amir al-Jumahi shine farkon talakawa domin suna ganin kawai ba wanda yake talakawa lokacin da Umar radiyallahu ta'ala ya kai takardan yana duba ya ce a man sa'in suka ce amiruna ya ce gwamnanku talaka ne ya ce ai wa innahu la tamurru alayhi ayyam wa lam yuqar fi baytihi nar akan yi kwanaki ba a hura wuta a gidansa na cin abinci ba Umar radiyallahu ta'ala ko hankalin sai tashi ya ce ai sai ya je garin ma gaba daya ya je jinjina wa wannan gwamna a matsayinsa na gwamna ana irin wannan ku ji imani irin na Umar shi ba kuma yana ganin jihar imani kuma hayan su a cikin mutanen wani su ne sahabbai ashabu rasulillah waɗanda suke al-mu'minuna haqqal iman shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi cikin alqur'ani minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantawi wa ma badalu tabdila lokacin da wannan ayat ta ko Allah yake wa min faminhum man qada nahbahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake irin su Mus'ab ibn Umair Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala yana dan shekara 20 da wani abu amma ya jinjina imani ya rasu a yakin Uhud in an rufe shi da likafani in an ja likafanin kasa sai kayan ke fito saboda talauci babu likafani isheshe a tsakanin musulmai in an ja likafanin sama sai kafafuwan su fito annabi sallallahu alaihi wasallam yake a rufe kayan sa a bunne shi haka shine Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake Mus'ab ibn Umair Talha ibn Ubaydillah ya fito daga masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa minhum man yantazir shine Talha ibn Ubaydillah ko kan dai shi ne wannan sunan mu'mini ne kwarai shine wa man yashaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wannan sunan mu'mini ne kwarai wanda suka zabi Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam suka bar duwan abu a duniya suka yi gaskiya duniyar nan bata rufe musu ido ba balle su amanan jura balle duniyar ta fi fada balle duniyar ta sa su zo suna cewa sai su raba kansu da kansu ina ba wannan bane damuwar su damuwar su shine tsayuwa gaban Allah in na faɗi kalma al'umma suka rabu dalilin kalmata me zan ce wa Allah ranar tashin aljihu in na faɗi kalma ko nayi wani aiki ko aka yi mitin da ni don mu bankara jama'a su rabu me zan ce wa manzon Allah lokacin da yake so yi alfahari da al'umma su suna haɗe ranar tashin aljihu shin wai yanzu mun yadda mu da wannan nauyi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala mu bar tafarkin mu'minai masu son haɗin kai masu son addini wanda suka riƙe gaskiya da aka kowa a cikin me laifi ya san shi me laifi wanda yake son kuskure ya san shi akan kuskure yake wanda yake yin abu da ganganci ya san shi ganganci yake da aka duka mu mutu wa mu dawo zuwa gaskiya ومن يتبع الرأبنا ويتبع غير سبيل المؤمنين يبي كفرك دبا كفرك المؤمنين با الله تقول لي هكا نوله ما تولى وندي هكا زامو جئين تدش زامو جئين تدش أكام أبون دي زاما إن دي موتين يزاكي بي كفرك المؤمنين ما لما تفتير سوكا جي زا أتاشيش جئير موانن سالين دي زاما شيزي mana in mutum zai ce cewa yanzu shi a ganin sa shine ya bar har hanyar gaskiya ya kama hanyar bata to a wannan hanyar bata din akan ta bata ce Allah ya yi shine wanda yi mata wannan wa nuslihi jahannam sannan kuma za mu shigar da shi wutar jahannam Allah ya yi Allah tabaraka wataala yake zai shigar da mutum wutar jahannam kai shi da wannan makoma shi yasa wajibi ne mu yi takasan san da duniya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala ya tsaya yayi gaskiya ya dace sai akan ta ya kuma sanci duniya iyakan nisanta iyakan nisanta baya cikin sahabbai baya cikin tabi'ai baya cikin tabi'ul tabi'in amma ya nisanci duniya iyakan nisanta saboda me saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da tsoron tsayuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala al'a'imma dukkansu gaba daya sun nisanci duniya sun jajirce sun rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya daga rubuta ilimi sai fadan ilimi shikenan sai shu sai ambaton Allah tabaraka wa ta'ala sai karatun alqur'ani sai yin abin da zai yake gaban su amma tsayawa maganganu akan wasu abubuwa daban da kulla sharri da kullati kullati da fadin abin da ba gaskiya ba da yayata abin da ba tabbas wannan ba nasu bane ba su yi haka ba saboda haka wajibi ne mu gyara ayyuka mu zama mutanen kware Imam Malik rahimahullah ta'ala in mun ce malikiya muke bi a ina maganar Imam Malik in ka kwatanta shi da rayuwar mu a yau za ka ga cewa rayuwar ba bambancin yayi nisa yayi nisa iyaka nisa Imam ahli Imam Darul Hijra ana ce masa Imam Darul Hijra saboda gaba ɗaya mutanen Madina sun cire masa hula sun tabbatar cewa wannan imam ne jama'an al-kalma babu alfahari cikin rayuwa ga kaskantar da kai ga tawazu ga tsoron Allah ga gaskiya ga rikon amana ga rashin kula da duniya babu tunanin kuɗi ya zo ya bijire wa mutum imani babu tunanin wani matsayi a duniya abinda kawai ake tunawa shine lahira zaka cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadha al-khabar Imam Malik rahimahullah ta'ala saboda fadayinsa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gari kammalar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shekara 60 bai rasa jam'i ba. Imam Nafi rahimahullah ta'ala qari yana daga cikin qurra'ul islam fa ammal karim sirri fi dinafi'un fa naka alladhi ikhtara almadinata manzila wa qalunu isa thumma usman warshuhum bi suhbati almasjid rafi'ata asal. Imam Nafi fa ammal karim sirri fi dinafi'un shine Imam Nafi rahimahullah ta'ala in yana karanta alqur'ani wani haske ake gani a cikin sa sai da shekara 69 ba ta ban iqama bai shiga gurin sallah ba yana limanci a masallacin Madina. Imam Ibn Kathir haka, Imam al-Haramain kenan. Saboda haka irin waɗannan sune mu'minai wanda suka rike imani da gaskiya, ba sata, babu damfara, babu yaudara, babu zalunci, babu ƙarya, iya gaskiya kawai suke su. A zamanin mu ne yau saboda an saba da ƙarya har an wayi gari, zaka ga kana gaya wa mutum gaskiya shi ko yana so ya gaya maka wata abu daban. Misali zaka yi zuwa gurin mutum ka ce masa abu kaza, ka ce masa ba zai yi zuwa. In ya taimaka abu kaza gaskiya ba zai yi ba, sai ka ji sai Allah da Allah a duba ne wai yana so kai kariya, ka ce masa ba zai yi ba shi kenan kawai maimakon ya tafi sai ka mallam a duba ne. Saboda me an saba da kariya, an saba da yaudara, wai sai an nitsar da kai ka faɗi abin da ba zai yi ba. In ka ce masa to shi kenan bari mu gani za a yi kaza, kuma a zo abin bai yi ba, ka ga kuma ka ce za a yi. Saboda in ka ce mutum kawai abu kaza ba zai yi ba shi kenan ya haƙure, in ka ce abu kaza ba za mu yi shi ba shi kenan kawai. Amma mutum sai yana cewa ma sai an yi kaza ya yi ta fito ma da hanyoyi, kai ka san kanka ka san abin da shi bai sani ba wasila. Saboda haka zamani ne kawai wanda ya shafi yaudara. In ka ce wa mutum yanzu eh to kuɗinka gaskiyar magana shi ne sai bayan wata ɗaya za ka samu, sai ka bi kawai yana tsoron mu'amala da kai. Ya fi zama da zai ce masa eh jibi za ka samu, jibin ya zo ya ce masa a ce masa sai sati mai sama. Amma in kace masa kawai gaskiya shi ne ba zan samu kuɗi ba sai bayan wata guda, saboda kai za a yi wannan mu'amalan ai bai saba da wannan ba, ya saba da abin da yaudaransa. A ce masa jibi za a samu kuɗi, gani za a samu kuɗi, an ce ni yaudara shi ma ya samu ne yaudara, wancan ma ya samu ne yaudara, shi kenan magana ta baki. Don haka mu zama masu magana ɗaya ko masu tarbiyyantuwa da gaskiya irin wanda magabata suka yi, wanda suke son gaskiya kenan suka tsaya akan gaskiya. Saka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda duk ya ji bilici abinda ba gaskiya ba ni wannan yima ta wallahi wani shi jahannam. Allah ya ce wa sa'at matira, tir da makoma a ce jahannama ce Allah ya kiyaye, jahannama ce ita makoma Allah ya kiyaye. Duk abinda za ka yi jahannama ba ta zama makomar ka ba, ta hanyar addu'a da tsayuwa da kokari iya yadda za ka iya, ba za ka iya ma mutane ba. Duk abinda kake yi an zage ka, annabi sallallahu alaihi wasallam an zage shi, in ku an zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake tsira daga zagi. Amma ka tabbatar abun da kake tsakaninka da Allah kake sauran magana kawai Allah ya isa maka. Na'am.
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويؤمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
كروب آيوين القرآن إن سنا مجنى kasancewa Allah ya faɗi gaskiya, kasancewa lalle alqur'ani shine littafin Allah, littafi na gaskiya. Da zaran ana karanta shi zaka ji yana kwankwasan zuciyarka, zaka ji cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala shi ya dace a imani da shi. Wallahi kirga mu in mun bar wannan alqur'ani don kawai rayuwar duniya. Ya Allah ka kiyaye mu daga dukufa akan rayuwar duniya cikin abin da baka so. Ya Allah ka tabbatar da digadigan mu bisa abin da kake so. Ya Allah ka shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici. Ya Allah duk abun da zai zama cutarwa gare mu mu bar addini. Ya Allah ka daura mu kafin mu ganshi. Ya Allah duk abun da zai zama ya kau da mu daga aqida ta gaskiya da barin addinin musulunci zuwa ga bata don rayuwar duniya, Allah ka hana mu. Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya. Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala la yaghfir, ban yafewa, bai gafartawa, an yi shiraka bihi, in aka haɗa shi da wani cikin bauta. Babban abun da yake na musiba shi ne shirka a bayan gaba. Yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama al'umma su koma zuwa ga shirka. Kamar yadda mafi yawa a rayuwar mu ta yau, mata a wajen zaman aure ni koma shirka mafi yawan rayuwarsu, da bokanci da tsafe-tsafe da hayaniya da shiga cikin abin da ba gaskiya ba. Mafiya yawa masu yin siyasa sun koma shirka. In mutum ta zai tsaya matsayi sai a ce masa to ba da wasa domin kasan sai kamaya. Abin da ake nufi da sai ya tsaya shi ne ya shiga bokanci da tsafe-tsafe da tamfe-tamfe a kan kawai ya samu duniya ya zama cewa ya samu matsayi. Alhali matsayin kawai ko da ya same shi ta hanyar halal akwai bala'i ranar tashin alƙiyama. Yaya kuma mutum zai koma tsafe-tsafe don yana so ya samu matsayi? Ya jefar da lahira a gabansa, ya manta da Allah, ya manta da girman Allah, ya koma kawai saboda rayuwar duniya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi ana azna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka. Ni dinnan ni ne mawadacin wanda ake haɗa su da wani a ce su yi tarayya cikin abu guda, wanda duk ya yi wani abu ya ce mu raba, ma'ana wanda ya yi wani abu na ibada ya haɗa ni da wani cikin wannan abun ya ce mu raba ni da wancan, in ba da lada wancan kuma ya ji daɗi, a'a to na wadatu na bar wannan aikin ga wancan. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ba a haɗa shi da wani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya wa sahabbai matsayin kishin Allah tabaraka wa ta'ala in an haɗa shi da wani. Lokacin da Sa'ad bin Ubada radiyallahu ta'ala anhu shi mutum ne mai tsananin kishi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sahabbai me ɗayan ku zai in ya ga wani da matarsa, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, Sa'ad bin Ubada yake kansa kawai zan sauke a ƙasa, ya ce lallai Sa'ad kana da kishi. Sannan ya ce to me ɗayan ku zai, sai Sa'ad bin Ubada lokacin da ya yi aure aka ɗauko amaryan a bayan raƙumi, ana zuwa tana sauka tana shiga gida ce a soke raƙumin kar wani namiji ya hau bayan raƙumi, nan gaba kenan a rayuwa saboda tsananin kishi. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Sa'ad bin Ubada yake cewa zai tare kan wanda ya ganshi da matarsa, yace ra'aytu ghayrata Sa'ad, kun ga kishi din na Sa'ad, la ana aghayru minni, yace wallahi na kishi kishi, wallahu aghayru minni, Allah kuma ya fi ni kishi. Allah kishinsa shi ne a ce an haɗa shi da wani cikin bauta, bai dace ba, sam-sam bai kamata ba a ce an ɗau haƙƙin Allah an ba wani, a je a yi durƙusa a yi sujjada gaban wani wanda ba Allah ba, wannan kafirci. A je a ɗauko cewa wani shi zai ba da mulki a yi tamfe-tamfe da tsafe-tsafe, wannan yana zama kafirci. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da kafircin wanda suke zuwa suna tsafe-tsafe da bokanci da abin da bai dace ba a cikin addinin musulunci. Allah ya tabbatar da kafircin su da nassin Al-Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kafircin su da nassin hadisai daga gare shi, ingantattun hadisai. Saboda inna Allah ladai Allah la yaghfiru an yushraka bihi, bai gafartawa ko kaɗan in an haɗa shi da wani. Wanda ya halicce ka, ya samar da kai, ya wanzar da kai a bayan ƙasa, ya ba ka abinci, ya ba ka abin sha, ya goge maka iska tana kaɗawa, ya ba ka matsayi, amma ka rasa yadda za ka yi ka hada shi da wani haƙƙinsa ka ba wani haƙƙin da bai dace a ce an kai ga wani guri ba amma ka ba wani alhali haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa fa idza ka anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ke nemi taimako a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki wanda a kullum a cikin sallolin mu muke ce masa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta ya Allah kuma gare ka kadai muke neman taimako karkashin wannan aya inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi idan ka duba littafin aqida zaka ga malamai da suke magana akan shirka da nau'o'in ta yadda suke shiga cikin mutane musamman yadda ake sabunta shirka a wannan zamanin namu shirka ta tsaya modernizing ita sai ta zama sabuwa mutum ya ga cewa kaman ba shirka ba ce alhali shirka ce amma ta kwalliya an ka cikin wani abu wanda ba daidai ba to don haka lallai mu ji tsoron Allah Allah bai yafe wa wa yaghfiru ma duna zalika amma ma'ana in dai mutum ya mutu yana shirka gaskiya ba zai shiga aljanna ba in ya mutu yana shirka bai tuba ba Allah bai yafe masa amma wa yaghfiru ma duna zalika zai gafarta wa koma bayan haka liman ya sha ga wanda ya in dai wani sako ne wanda ba shirka ba sannan kuma ba haƙƙin mutane ba in haƙƙin mutane ne sai ka mayar musu in ko ba ka mayar ba wataƙila talakawa abunan magadan mutum suka gano cewa wani fa ya taɓa hannun mai kuɗin suwa ne su yanzu imani ya zo musu shi kuma ya rasu ko kuma yana nan a raye amma suke gudanar da dukiyarsa su zo su ɗiba kawai cikin dukiyarsu biya wa masu haƙƙi haƙƙinsu in dai ba a yi haka ba shi ma Allah baya yarda sai sa mutum zai zama al-muflis Allah ya kiyaye mu wanda zai zo ranar tashin alkiyama bi salatin wa zakatin wa hajji ga hajji ga sallah ga zakka amma idan ya zo gaban Allah wa qali shatama hadha ya zagi wancan wa akala mala hadha ya ci dukiyar wancan ya diba bai biya ba ya kashi wani bashi ya ci diya da gangan har an manta har an hakura ya je an aike shi guri kaza ya danne wannan kuɗin duk ya dauka an manta da su sai ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce ka ɗebi kuɗin wani dawo da su ba kuɗi ranar tashin alkiyama ba dala ba naira ba kowane irin nau'in kuɗi sai ne sai ladan aikinka da kai saboda ka ɗebo ladan aikin sai a ce a ba wani wancan ma ya zo a ɗebo a baki wancan ma ya zo a ɗebo a baki in mutane suna ta zuwa lada ya ƙare sai me sai ɗebo zunubin su a ɗora wa mutum ana ɗebo zunubi ana ɗora masa ya zama al-muflis kenan fa yutrah bin-nar sai a jefa shi cikin wutar jahannam don haka haƙƙin wani Allah baya yafe shi shirka in mutum ya mutu yana yi Allah baya yafe shi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kar mutum ya yi tsammanin wai ɗiban kuɗin mutane da ya ɓoye Allah zai yafe masa wallahi ba a yafe ba sai ya dawo da shi domin ba na Allah ba ne wannan amma misali in mutum yana zina ya tuba wannan dama haƙƙin Allah ne in mutum yana shan giya ya tuba ko kuma a ya yi wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya tuba wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ma duna zalika liman yashi Allah ta umman shirki lillahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wanda duk ya hada Allah da wani ya yi shirka ya zama mushriki faqad dhalla dhalalan ba'ida hakika ya bata bata nisan da Allah ya yi insha Allah ta'ala in Allah kai mu gobe za mu ƙari da bayani akan wannan magana shirka sannan mu ci gaba da ayoyin da za a ci gaba daga wannan insha Allah wallahu ta'ala a'lam Allah ya ba mu nasara Allah ya kare mu daga safa mana
ya halatta mutum zai iya hadawa
ya bayar a lokaci guda kamar yadda ya tabbata Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yayi shekaru da yawa kamar Anas ibn Malik ya shekara 120 a duniya to lokacin da yayi shekaru da yawa baya azumi ya tara sahabbun miskinai ya ciyar da su kamar yadda Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala ya yi bayani a karkashin wa'ada alladhina yufikunahu fi diyatin ta'am miskin ko tafsirin Ibn Kathir na tsammani amma dai tafsirin Fathul Qadir wannan insha Allah ta'ala ya yi bayani haka ya tabbata sahabbai sun aikata kuma kaza shi wallahu ta'ala sai
kamar ta shi Imam Ibn
yin tarawih sai dai ba samu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wa cikin bayani ko cikin abin da muka ji malamin suna faɗa ko muka karanta cewa ga wata rana an yi ruwa sannan ko kuma zamanin sahabbai da suka jure yin tarawih a cikin jami'i an yi ruwa sai suka yi hada magariba da insha a lokacin magariba don haka abin da ba su yi tarawih ko kuma suka jira lokacin tarawih wannan cikin abin da kake ban ga wannan ba ko ban ji malamin sun faɗa ba amma jam'in salloli guda biyu dalilin hadiri ko da ruwan bai farko ba ya halatta inda shi hadiri ya gama tasowa ana tsammanin ruwan zai iya zuwa ko yaushe ya halatta haka nan kuma in an yi ruwan ne ma an dauke akwai laka a gari ya halatta haka nan idan akwai duhu ne ko da ba laka duk garin a gine shi amma kuma akwai duhu wannan ma ya halatta za su yi dauki na sallah balle kuma in dalilan dukansu gaba ɗaya sun hadu za a iya jam'in magariba da isha a lokacin magariba daga an yi kuma shikenan kowa sai tafi gida idan aka je gida in lokacin can dare ya yi mutum zai iya yin wuce ko zai yi nasu bayan dare ya yi a gidansa to abin da ya fi dacewa shi ne in har sun haɗa jam'i na magariba da isha ne ba lokacin magariba to ba za su yi tarawihi a wannan lokacin ba sai dai kawai su tafi gidajensu kowa ya yi tarawihi a gida musamman a wannan rana ne za ka tarawihi ya zama a gida za a yi saboda lokacin tarawih ana yin tare bayan isha yanzu ko ba lokacin isha bane larura ne sai aka kaddamo da isha saboda ka jama'a ta ne an kaddamo da isha lokacin da lokacin ta bai yi ba to saboda haka wanda za a yi tarawih sai a koma gida in lokacin dare to sai a yi tarawih ga wanda yake bukatar yi tarawih in mutane suna ganin suna jin tsoron in kowa ya koma gida ba su yi iya yin kokarin tarawih ba da yawa ba su tarawih na wannan rana don za ka samu wani sa'i ko shi bai da wajiri ne irin wanda kamar mu masu abu na launi in mutum bai yi ba sai ka kawai in dai kashe garba kai ba karshen da ka zo kuna rige-rige da shi da an tsibir saboda yanayi to in mutum ya san cewa ba zai ba ko kuma mutanen masallacin suna ganin in sun tafi ba za su yi ba sai suka shawarta maimakon wancan rukusa din bari su tunkita saboda dalilin tarawih su fasa yin jam'i din shi kenan babu da shi a kansu mana sun fi magariba a kan lokacin ta ko shi ne wanda zama a masallaci ko wata wani haka sun ba su wanke ruwa sa'i saboda wannan farashi da suke nema har lokacin su isha yi da su isha su yi tarawih in sun yi haka babu laifi a kansu in ko sun zaɓi wancan ruwa sa'i shi ke nan fadi lahi alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam. Ina
gani ramin sa'an nan wani yake ya yi amfani su ta wani yake kuma suna hatar ta tsarin da wuri mai ba su kwalifikashin wanda ya ce kuma na ce da wata sa'an nan kuma sai wani aure sa'an nan wanda yake ko kuma suke neman kuɗin a kasuwa suna yi ba su sa'an jarar wani ake kawo hankali
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانا حضرات مولا تحضرات من البركة يكاري مولد دول شر بايا مولد وانا يتبقى مولد شر الله كاري مولد شر انت اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نفور أعدائنا ونعوذ بك من شرور دنيا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.